أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته القرب الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بارك مدى وانا لوكتي بارك مدى سادوا وانا درسينام نا لتافن فتو الغفار بشنه صحيح الأذكار وانا أتكينشي ميكي كارنتوا صحيحان ذكري دا الدعوئي وانا مزا الله صلى الله عليه وسلم يتورا مؤكي gabaɗaya al'ummarsa. Wannan shi ne darasinmu na 33, kuma yau muna ranar 25 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam, wacce ta zo daidai da 10 ga watan 10 na shekara ta 2023 miladiyya. A darasinmu na 32 da ya gabata, mun kawo hadisi wanda ya zo a cikin babi na 60, wanda an ruwaito shi ne ta hanyar sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, wanda a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, babu wani bawa da zai aikata wani zunubi sannan ya kyautata alwala, sannan ya tashi ya sallaci raka'a biyu, sannan ya nemi gafarar Allah, face sai Allah ya yafe mishi wannan zunubin da ya aikata. Mai littafin bisa al'adarsa, idan ya kawo hadisi, kamin ya kawo sharhin hadisin, sai ya fara da kawowa takaitacciyar tarjama, wato tarihi na wannan sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi. To a nan dama sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ne sahabin da aka rawaito daga gare shi. Don haka a ƙarshen wancan darasin mun tsaya ne cikin faɗar hadisai wanda suka zo akan falalar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, kuma za mu tashi daga inda muka tsaya. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أكروا دقاء سيرنا أبو موسى الأشعري الله يددشي ياتي مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاستدى مرضه. مزال صلى الله عليه وسلم يأي جنيا كما سي جنيا تطعن تقريش. فقال سي شو إيالنسا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كومرشي أبو بكر يومتاني صلى معنى يليمن شكينا. قالت عائشة سيدنا عائشة رضي الله عنها وتيتا ياتي تسيرنا بكر سيدتي النبي صلى الله عليه وسلم انه رجل رقيق على لشي ابو بكر سيدنا ابو بكر متين ني وند يكي مي توشين حالي كو كما متين ني وند يكي با مي جوريا با وجن سورين ين كوكا اذا قام مقامك اذا يتيا ورن تيمرك يا رسول الله lam yasati an yusalli bin nas, ai ba zai iya yi wa mutane sallah ba saboda kuka. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa muru aba bakrin falyusalli bin nas, ko umarci abubakar yayi wa mutane sallah. Ba'adat sai dan Aisha radiyallahu anha sake maimaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam dai irin abin da ta faɗa da farko, cewa sai annabi abubakar radiyallahu anhu yana da taushi. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa a karo na uku, muri aba bakrin falyusalli bin nas, yace to ke din Aisha ke umarci abubakar yayi wa mutane sallah. Fa inna kunna sawahibu yusufa, don cewa ku fa mata ku ne ma abotan annabi yusuf din nan. Fa atahur rasul, sai dan aike yaje wa sayyidina abubakar. Fa salla bin nasi fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar yayi wa mutane limanci a alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a doran ƙasa bai riga ya koma ga ubangijinsa ba. Wanda wannan hadisin yana karantar da mu girman matsayin shi sayyidina Abubakar. Kasancewar a wannan lokacin duk manyan sahabban nan suna nan, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunan kowa ba sai ya faɗi sunan sayyidina Abubakar to kuma wannan ishara ce kuma da su sahabban suka fahimta cewa ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu cewa fa wanda zai zama magajin shi a cikin su shine sayyidina Abubakar domin me saboda sallah da ita ce rukuni mafi girma daga cikin rukunin musulunci sannan kuma duk mutumin da ka yarda ya wuce maka sallah to ka yarda kenan mutum ne mai amana mutum ne mai kowane irin hali irin na shugabanci wanda ake so don haka mutumin da ka bashi amanar lahirarka kaga wani abu na duniya na shugabanci ai ba ka ki bashi ba yana daga cikin hujjojin da manya-manyan sahabbai suka dogara da shi wajen shugabantar da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a kansu saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi yakan ce mun je gu kaza ni da Abubakar za mu yi abu kaza ni da Abubakar ko mun yi abu kaza ni da Abubakar sannan kuma gashi yana cikin hali na jinya sai ya ce Sayyidina Abubakar din yayi wa mutane sallah shi ba a musulunci duk wanda yake shine limamin mutane zai iya zama a matsayin alƙalinsu zai iya zama a matsayin jagoransu zai iya zama a matsayin mai yi musu sulhu zai iya zama a kowane irin shugabanci na wannan al'ummar da yake ciki kuma hadisin ingantacce ne sai Imam Bukhari ya rawaito shi akan lambar hadisi na 678 Imam Muslim kuma hadisi na 420 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم للي وتمعت تازو وجمع الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه سيو مسجد شوات جيت داو قالت سيدتي أرأيت إن رجعت ولم أجدك يا أخي بن يامائك الله إذن داوكما بن ساميك با kana ta kulu al-maut kamar da yace ayyuka suna nufin ko san da za ta dawo din ta tarar annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ya koma ga ubangijin sa kana sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matar fa in lam tajidini fa ati Abubakar idan har kika zo baki same ni ba to kije wajen Abubakar to kaga wannan duka ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ki dai game da fallar sayyidina Abubakar game da cewa kuma lallai shine shugaba a bayansa kuma hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim sun rawaito shi wa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minina na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi lalle manzo Allah ya rada mun cin Allah sabata gare shi ya gaya mun a cikin lokacin da yake jinya Udi'ili Abubakar abaki wa akhaki ki kira min Abubakar babanki kuma dan uwanki hatta aktuba kitaban har dai in rubuta wata wasiqa ko wani littafi fa in ya khafu an yatamanna mutamannin domin ina tsoran kada wani mai buri yayi buri cikin jagorantar mutane wai qulu qailun ko kuma wani mai fada yace ana aula aini ne na fi cancanta wa ya aballahu wal mu'minuna illa Abubakar gashi kuma Allah da mu'minai Allah ya ki mu'minai ma sun ki sai Abubakar ma'ana Allah ya ki ya shugabantar da kowa akan sahabbai sai Abubakar sannan kuma mu'minai ma sun ki wani ya zama shugabansu baki daya sai Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma dai ingantacce ne Imam Muslim ya fitar da shi akan lambar hadisi na 2387 to sai takaitaccen sharhin hadisin da muka karanta a wancan darasin da ya gabata fadan shi da yace ma min abdin yuznibu zanban babu wani bawa da zai aikata wani zunubi ay yashmulu kullu zanbin saghiratan kanat aw kabiratan ai fadar wannan din ya hada da kowanne irin zunubi ko karami ko babba a duk ko karamin zunubi ne ko babban zunubi mutum yayi madan ya tuba zuwa ga Allah to sai ya tashi sallah raka'a biyu ya nemi gafara Allah zai gafarta mishi sai fadansa da yace fa yuhsinu tahur mutum ya kirta alula والطهور يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر الطهور إن ذاك بدانا يا تترو كون إذن تركي ندقى حدثي قرمي لكم حدثي ببا أنت حدثي ببا أنا نفهم جنابا أنت حدثي قرمي أنا نفهم كمار با هيا كوكما بولي فإنسان الطهارة من الحدث الأكبر هو أن يقوم بالغسل على صفة الكمال التي وردت في السنة النبوية شكا تركي ندقى حدثي ببا shine mutun ya tashi yayi wanka bisa irin siffa cikakkiya siffa ta kamala irin wacce ta zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya shiga banɗaki ya wanki gabansa sannan ya wanki duburarsa sannan ya wanki daga cibiyarsa zuwa cinyoyinsa sannan sai kuma ya daura alola yana wanke kowace gaba sau ɗai sannan kuma mutum ya wanke kansa sau uku sannan sai ya wanke tsagin jikinsa na dama sannan ya dawo ya wanke tsagin jikinsa na hagu wannan shine ainihin sifatul kamal nan zo wanke tsagin jiki na dama tun daga kan kafada har zuwa wato ainihin tafin kafa har yatsun kafa kuma mutum ya tsatsefi yatsunsa na kafa kuma yadda zai tsatsefi yatsunsa na hannu sannan in ya zo hagu kabar hagu ita ma haka zai yi mata wannan shi ne sifatul kamal akwai kuma ɗaya sifar sifatul ijza shine mutum kawai in ya zo shikenan kamar a shawa ko wani abu ya mutum kawai ya bayan ya wanke gabansa shikenan kawai sai ya kwara wa jikinsa ruwa kawai gaba ɗaya sai ya cucuɗa in mutum ya haka ma wankan ya yi sai dai kuma ba ladan shi ba kamar dai na wancan wanda ya yi dalla dalla ɗin ba wa isanu taharati min alhadathil asghari yakunu bi isbagir wudu wato cika tsarki bisa cika tsarki daga karamin hadisi shine mutun yayi alola alal makari koda kuwaran shi baya san alolar saboda yanayi na sanyi ko yanayi na kasala summa yaqumu fa yusalli rak'atayn sannan mutun ya tashi kuma ya sallaci rak'o'i biyu ai min ghairil fariḍa ai ba sallolin farilla ba wato ta nafila kenan raka abin da zai yi sai malansa da yace summa yastaghfirullah sannan mutum ya nemi gafarar Allah ai min hadha dhunbi allazi aznabahu ai nemi gafara daga wannan zunubin da ya aikata sai malansa kuma da yace inna ghafarallahu lahu ai babu bawan da zai yi wannan face sai Allah ya yafe mishi ai bi sharri Allah ya sirra ala dhunbihi bisa sharɗin cewa bai zarce akan aikata zunubin ba kare zama kana tuwa kuma kana ci gaba da aikata كما هو منصوص عليه في الآية المذكورة كما يدى أكا نستمتع سين آية النن دا أكا أنبتا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون سولا أكا يدنا أنبتي سفر وان كان جنبا دنن ومي وان كان هيدا ما هكا ذاتي مي وان كان جنبي ما هكا ذاتي أكا نا إدن كازو وان كان ممتي شي ما هكا ذاكي مش كازو وان كان ممتي با فريقوا irin yadda aka siffanta wankan janaba din to shi ma mamaci haka za ka yi mishi har kurkuren bakin za ka wato za ka zuba ruwa ka cuɗanye masa haƙoransa akwai wata sauran dafara ko wani abu a cikin bakinsa za ka wanko ka fito da shi kuma in an zo inda hali shi ba za a bar mishi al'aurar shaka buɗe ba saboda sirri ne nashi kuma wajibi ne a girmama mutum tsareshin shi yayin da yake mace kamar san da yake rayi duk wani wanda yake ba dan uwan shi ne na jini ba to bai halatta gare shi ya shigo wannan wurin ba sai dai in a yanayi ake na tafiya babu wani dan uwa na jini kawai dai a matsayin karkai ma na dan uwan shi a cikin addini sai ka zo wajen amma irin mutanen da ana wankan gawa za su zo kawai dan kallo zo su yawa a gun zo su yi cudu kowa ya lilliku ana leƙawa a ga al'aurar shi to wannan tabbas cin mutunci ne ga addini da kuma rashin sanin mutuncin addini din a yanayin abin da ya kama da shi ne idan mamaci ya rasu matan shi su wanke shi in matar aure ce ta rasu in mijinta yana nan ya wanke ta wannan shine abin da yafi dacewa sai dai in mijin ba zai iya ba ko kuma su matan mamacin ba za su iya ba sai a nemi kannan shi da yayunsa sai su wanke shi da kuma ƴaƴan baffaninsa wayannan su ne danginsa na jinsi su wanke shi. Idan babu waɗannan sai a nemo ‘ya’yan kawunansa sai su wanke shi. Idan duka babu waɗannan to sai a nemo ‘ya’yan shi na cikinsa su sai su wanke shi. Idan duka duk babu waɗannan to sai a nemo su shugabanni a cikin unguwa ko kuma a nemo abokan shi sai su wanke shi. Amma irin wai kawai shi kenan koma wanda irin karabiti sai zo kawai zo ya leko ana wanki dan wanka ya rasu kawai shi kenan wani ƙato a unguwa sai ya shigo muku gida wanda da ba ku san shi da shigowa wannan gidan ba. Kawai sai ya shigo yana leƙa muku mamaci wannan duka ba daidai ba ne. Duk ba daidai ba ne wannan al'ada ce kawai ko mummunar al'ada masu. Shi kenan an yi rasuwa a gida shi kenan wai kowane ƙato ya halasta wa kansa shiga wannan gidan. Wai gaisuwa ziji to waye gaya ma in kana da wata ‘yar uwarka a gidan sai ka sa yara su yi sallama da ita ta fito ta zo zauri ko ta zo dab da ƙofar gida ma'ana ta zo a bayan ƙyauren fita daga gidan shi ke zai ce maka a wani ne eni ne ina kwana ina gajiya ku gaisa kai mata ta'aziyya shi kenan ka juya amma shi kenan saboda an yi rasuwa kowa ma sai ya danna kai shiga cikin gidan. Wannan ba daidai ba ne. Fawaidul hadis, fa'idodin da ke cikin wannan hadisi. Mashru'iyyatu fi'li zalika inda al-wuqu'i fi dhanb. Halascin yin wannan sallar, mutum ya yi sallah raka'a biyu, ya ɗaga hannu ya roƙi Allah gafara yayin da ya afka cikin wani zunubi, ko ƙaramin zunubi ko babba. Abu na biyu kuma, anna Allah ta'ala ya firi zunuba ma damat lam tasil ila shirki bihi azza wa jalla. Allah subhanahu cewa Allah subhanahu ta'ala yana gafarta kowane irin zunubi matakar dai bai kai ga yin shirka ga Allah subhanahu ta'ala ba. Ko shirkan ce mutum ya yi in ya tuba kafin ya mutu Allah zai gafarta masa. In mutum ya mutu ne bai tuba ba daga shirka to shi ne ba zai sadu da gafarar Ubangiji ba. Da ai ga masu bautar dodo da masu bautar gunki ai suna tuba su zo su shiga addinin musulunci. Yawwa. Abu na uku, anna ala al'abdi Allah ya yi asamin rahmatillahi ta'ala, cewa lallai bawa bai kamata ba gare shi ya ɗebe ƙauna daga samun rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk girman zunubin da ka aikata ka dubi kuma faɗi da kuma yalwar gafara da rahmar Ubangijinka. Sai babi na 61, addu'a'u inda idkhalil mayyitil qabra. Addu'ar da ake karantawa yayin da za a sanya mamaci a cikin kabarin shi. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahih. An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza wudi al mayyit fil qabri qala bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi akan lambar hadisi na 3213 da Imam Tirmizi akan lambar hadisi na 1146 da kuma Ibn Majah akan lambar hadisi na 1550 kuma sun ce isnadin shi ingantacce ne. Sun rawaito shi dukkaninsu ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Umar idan Allah ya tafi da gare su. Annan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza wudi al mayyit fil qabr ya kasance idan za a sanya mamaci a cikin kabarin sa qala yakan ce bismillahi da albarkar sunan Allah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma za a sanya shi da albarkar sunan Allah kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan ita ce addu'ar sanya mamaci a cikin kabarinsa bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tarjumar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shine Abdullahi dan Umar idan Allah ya tafi da gare shi wanda tarjumar shi wato daga itacen tarihinsa ya gabata tun a babi na 8 a cikin wannan littafin. Sai kuma sharhul hadis, sharhin wannan hadisi. Faɗarsa da ya ce bismillahi, ma'anar bismillahi ai bismillahi adamul mayyit, ai da albarkar sunan Allah za mu sanya wannan mamaci a cikin kabarinsa. ai muna mai neman albarkantuwa da kuma neman taimako da su da albarkacin sunan Allah barashi kuma wa ala sunnati rasulillahi ma'anarta ai ala tariqati ai bisa hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ati da kuma shari'ar sa si fa'idodin da ke cikin wannan addu'ar da kuma wannan hadisi shuru'iyatu hadha dhikri inda dafnil mayyit halaccin yin wannan zikirin yayin binne mamaci abu na biyu da hadisin ke karantar da mu at-tabarruku bismillahi ta'ala neman albarka da albarkar sunan Allah madaukakin sarki sai abu na uku da hadisin ke karantar da mu al-isti'anatu bihi subhana neman taimako a wajen Allah subhanahu ta'ala abu na hudu kuma ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato muhimmancin bibiyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haila ya kuma akwai wata fadakarwa anan yayin da aka zo sanya mamaci a cikin kabarin sa ɗan uwa ba wai kawai kowanne ƙato inda yana da ƙarfi kowanne ƙato a unguwa shikenan yazo kawai ya takumi mamaci ko kuma ya takumi gawar matar aure ba wannan ba daidai bane shi ba gawa tana da waliyanta yayin da aka zo sanya gawa a cikin kabarinta waɗancan dai da suka wanki gawar to su ne suka fi cancanta kuma yanzu zama su sanya ta a cikin kabarinta idan ba sa nan abun sai a nemi makamantansu yawa idan aka zo sanya matar aure a kabari in akwai mijinta akwai yayanta ko kanin babanta ko wani mahaifinta a wajen to waɗannan sun fi kowa dacewa da su zama su ne za su sanya ta cikin kabarinta yawa idan yaro ne namiji to a duba a ga samarin da ke wajen danginsa musamman dangin uba waɗanda suke dangin ubansa su suka fi kowa cancanta da sanya shi a cikin kabarinsa idan dattijo ne ‘ya’yansa da ƙannansa su suka fi kowa cancanta da sanya shi a cikin kabarinsa amma irin tsarin da ake yi kowanne ƙato kawai inda yana da ƙarfi sai ya zo ya takumi gawa wannan ba daidai ba ne musamman ma gawar mace hatta mazan ma ko ma wace ce saboda akwai abubuwa ne na amana waɗanda Allah yakan bari wani lokacin wani ya gani tare da mamaci to wani ya zo kawai shi kenan tunda bai san muhimmancin abu ba sai ya zo yana ta zancen abu ai wani kai wani da ya mutu ka ji ɗoyin da gawa suke yi kuwa ai kaza kaza to kaga wannan duka ba daidai ba ne waye tambaye ka ya mutu amma kai kuma ka zo kana cin naman shi kuma bai da rai ballanta na ka je ka nemi yafewarsa sai a ranar alkiyama za ku haɗu kai da shi a nan ne zai karɓi ladanka a madadin alhakin shi da ka ɗauka a cikin ladanka za a kwasa a bashi in kuma ladan naka ya ƙare a kwaso zunuban shi kai din a lafta maka domin amfanin irin wannan amma yanzu mutane sun mai da abin ya zama tamkar wani abin hira kawai inda kai kan kai ka binne mamaci har su ake yi ka zo kana zancen a dandali ai da muka zo wankan shi ai akai kaza akai kaza ai akai kaza akai kaza wannan duka ba daidai bane wace ka musamman ma wanda accident yayi kai wannan kun ga jini kuwa ai har muka sa shi a kabarin sa jini ne ai muna wankan nan nashi jini kita zuba ai kaza kaza ai gawar shi tayi kaza tayi kaza to waye tambaye duk wannan ba daidai bane kuma wallahi zunubi ne mai girma mutane suke daukar wa kansu ba su dauke shi a bakin komai ba alhali kuma halaka ne wanda kan kai ba waliyin gawa bane aka kira ka zo ka wanke shi sai ka ce a suwana da wani sune waliyansa idan in su din ba za su iya ba ko san yadda ake yi ba kai din ka iya zuwa ka ga a wajen kana gaya musu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza amma kada a mayar da abin ya zama tamkar al'ada shi addinin mu na musulunci kowanne abu yana da ka'idarsa komai addini ne da kaga hatta abinci an nuna maka ga irin zaman da zaka yi zaka ci abinci ga dahanin da zaka sanya zaka ci abinci ga adadin da ya kamata ka ci bacci an gaya maka ka zo bacci ga ƙaryar da ya kamata ta nan zaka kwanta ga abin da zaka yi kafin ka kwanta bacci in zaka shiga banɗaki addinin nan ya gaya maka daga da kafar da zaka shiga banɗaki kafin ka shiga ga addu'ar da zaka yi in ka shiga ga
ga yadda zaka yi wajen dugunawa ma kai abin da zaka yi in ka gama abin da zaka yi ga yadda zaka yi ka wanki duk addinin nan bai bar mana ba ka gani to addinin musulunci bai bar mana komai ba babu wata gaba a rayuwarka har bayan mutuwarka wacce a ciki addini bai ce wani abu ba ko da ka mutane su ne biyewa al'ada ko kauye da aka saba ko ai haka muka ga ana yi wannan ba daidai ba ne amin ya rabbi sai babu na 62 addu'a'u ba'da dafnil mayyit addu'a da ake karantawa bayan an binne mace rawa abu dauda wa sahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi an usman ibn affana radiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha faraga min dafnil mayyit wa qafa alayhi fa qala استغفروا لأخيكم وصلوا له بالتثبيت فإنه الآن يفعل وانا حديث الإمام أبو داود نيروي توشي أكد نمبر حديث نا دبو أكد أريبيو داشر دايا لكم إمام الحاكم أشكي مسود ركو جزئين دايا شافي نري أكد السبعين دا إمام البيهقي أشكي موجة منسا جزئين هدو شافي نا همسند شدا إمام الحاكم كما يأتي إسناد الحديث يا إنغنتا Imam Az-Zahabi ma yayi muwafaqa da shi akan haka. Dukanin su sun ruwaito ta hanyar Sayyidina Usman dan Affan, sarkin mu'minai kuma sarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wa radiyallahu anhu qala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min dafnil mayyit idan ya kammala binne mamaci wa qafa alayhi yakan tsaya akan kabarin fa qala yakan ce wa sahabbai istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara wa salulahu bi tasbiti ku masa addu'a ku roƙa mishi tabbatuwa fa inna wal ana yusal domin yanzu nan za a yi mishi tambayoyin kabari to kamar yadda muka saba si tarjumar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shine sahabin nan madaukaki sarkin mu'minai wanda ake masa kirari da zunnuraini mabocin hasake guda biyu Usman dan Affana dan Abul As dan Umayyatu dan Abdul Shamsi ba Quraishi kuma al-Umawi ana masa alkunya da danshi Abdullahi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Abu Abdullahi ko kuma Abu Amr mahaifiyar sirna Usmanu ita ce Sayyidatuna Arwa bintu Quraiz bin Rabi'a ta musulunta ita kanta ba ita kanta kadai ba har mahaifiyarta ma mai suna Baiba'u yar Abdul Muttalib wanda shi Sayyidina Usman shi ma jikan Abdul Muttalib ne ko kuma mahaifiyar Sayyidina Usman jikan Abdul Muttalib ne da ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mace da dan namiji suke ita mahaifiyar Sayyidina Usman shi Sayyidina Usman jikan Al-Baiba'u ne Al-Baiba'u kuma ya ci ko kuma kanwa ci ga mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya kaga shi dan gida ne Sayyidina Usmanu ta wajen mahaifiyarsa Bahashimi ne ta wajen mahaifinsa kuma ba Umawiyye ne wato bangaren su Banu Umayya kenan Sayyidina Muawiya suna yan uwan shi ta can kakar ta Sayyidina Usmanu Al-Baiba'u ta riski musulunci kuma ta musulunta tana daga cikin waɗanda suka musulunta a cikin ƴaƴan Abdul Muttalib lahu min al-manaqib wal fada'il ma yahtaju ila mujalladat sayyidina Usman radiyallahu anhu yana da manqabobi da falaloli da darajoji waɗanda in rubuci za a yi gaba daya to sai an buƙaci zuwa ga mujalladai wato manya-manyan tattafai taqaddama ba'dha sashen darajojin shi bayanin su ya gabata a cikin wannan littafin wa nadhkuru minha huna anan wajen amma za mu ambaci kadan daga cikin darajojin shi ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mudajian manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishingide fi baiti a cikin daki na kashifan an fakizaihi aw saqaihi a lokacin nan wato iska ta dan yaye masa kafarsa ko kuma kaburinsa
sai Abubakar ya nemi izinin shigowa fa azina lahu wa huwa ala tilkal hal sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana alhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan yanayin kafar shi ba a rufa ba fa ta haddasa sai Abubakar sai ya shigo suka yi zancen da za su yi sun masa azana Umar sannan sai sai Umar ma ya nemi izinin shigowa fa azina lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi izinin ya shigo wa huwa kazalika yana nan dai a wannan yanayin fata haddasa shi ma sai ya zo suka yi zancen da za su yi sun masa azana Usman sannan sai can sai sai Usman ya nemi izinin shigowa fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sawasiyabahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya miƙe ya zauna sannan ya gyara tufafinsa ƙara Muhammadun ɗaya daga cikin marwaita hadisin mai irin sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wala yaqulu zalika fi yawmin wahid ita ma ni bana tsammanin cewa wannan duka ya faru ne a rana ɗaya ta iya yiwuwa kowanne ya faru a wata ranar daban fa da kala sai sai na Usman ya shigo fa ta haddasa yazo shi ma suka yi zance fa lamma kharaja qalat Aisha yayin da sai na Usman ya fita sai na Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi da kala Abu Bakar ne faranta ta shalahu sai na Abubakar ya shigo amma baka damu da gyara wannan tufafin naka ba wannan tubali sannan kuma baka damu da cewa dan zai shigo ka ka rufe kafarka ba sun da kala Umaru sannan Umaru ya shigo ramta ta shalahu ramta bali sannan cewa baka tashi ka kintsa ba saboda shi sannan kuma baka damu da cewa shine zai shigo ba sun da kala Usman sannan sai Usman ya shigo fajalasta sai naga ka tashi ka zauna wasawaita siya baka kuma ka tashi ka gyara tufafinka fa kara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika shi yanzu bana ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyar shi suke ji ba ma hadisin ingantacce ne Imam Muslim ne rawaito shi akan lambar hadisi na 2401 wannan hadisin yana karantar da mu wato cewa sai na Usman yana da cikin darajojin shi mala'ikun Allah ma suna jin kunyar shi kai ba ma mala'iku ba har shi dan ma kunyar sa yake ji shi dan ma an tambaye shi game da sirna Abubakar ita a wannan ba an da rabuwa jikinsa aka tambaye shi game da sirna Umar ya ce a shi wannan ai ba ma hada hanya da shi game da sirna Usman ya ce a shi kunyar sa yake ji sirna Ali ya ce ai idan ma zai kyale ne yadda ni na kyale shi wa annabi Abdurrahman an karbo daga Abu Abdurrahman anna Usman radiyallahu anhu hina husira ashrafa alaihim cewa sayyidina Usman a lokacin da wasu khawarijawa suka kewaye gidan shi sai ya leko gare su wa qala sai ya gaya musu unshidukumullah inne muku magiya da Allah wala unshidu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam abana yin magiyan nan sai ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alasun ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shin yanzu ba ku san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ya ce man hafara rumata falahul janna waye zai tona mana rijiyar bi irin rumata in masa kyautar aljanna fa hafartuha sai na Usman ya ce sai na sayi rijiyar ko kuma sai na tona rijiyar alasun ta'lamuna annahu qala shin yanzu ko sahabbai ba ku san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ya ce man jahada jaishal usra waye zai yi wa rundunan nan ta yakin tabuka ya musu guzuri falahul janna ni ko lamun ce mai shiga aljanna fa jahastu ha sai na Usman ya ce sai nayi wa wannan rundunar guzuri da sai na Usman ya yi wannan rundunar wato ko a yanzu ne wanda zai iya yin irin wannan ta gomashin sai dai irin su Dangote ko irin su Abdulsamad mai buwa idan sun daure su din ma saboda raƙuma ma wajen guda 600 dawakai sun kai wajen guda 200 yanzu kowanne doki fa a yanzu doki inda ya kai doki yana iya yin kamar miliyan 1.5 zuwa miliyan 1,200 inda ya kai doki ya cika doki wanda za a iya hawa in garman doki a je a yaƙi a kansa zai yi kamar miliyan 1 da motsi ko miliyan 2 ma da yake ta da kamar guda 200 raƙuma wajen guda 600 ya kake gani raquma 100 fa su ne kudin diya. Kudin diya ina estimation na shi ne kamar naira miliyon 150 da wani abu ko 170 ne ma kamar yadda na gani a satin nan. To naira miliyon 170 sau shida ya kake gani kasan ko irin su Abdulsamar mai buwa ko dan gwatike sun daure ko ba iya wannan ba kuma ga dawakai kudin dawakai guda 200 sannan kuma bai iya iya wannan ba ya kawo kuma kudi mai yawa ya bayar ko a wannan din ko kuma lokacin da ya kawo kudin sayan biyar rumata rijiyar rumata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwana yana mishi addu'a kudin da ya kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana taba kudin yana cewa Allahumma ighfir li Usman Allahumma ighfir li Usman Allahumma ighfir li Usman ya Allah ka gafarta wa Usman ya Allah ka gafarta wa Usman da aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma dar Usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da sayyidina Usman zai aikata daga yau bai cutar da shi ma ra ba zai hana shi shiga aljanna ba ko me ya aikata daga yau amma duk da aka wai yanzu sai a samu wani katu kawai sai ya buɗe nasu shiga ya busa nasu shiga yana fadar laifin irin waɗannan tsarkaka waɗanda suka bada dukiyarsu da rayuwarsu saboda addinin musulunci saboda bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usmanu radiyallahu anhu ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Ruqayya tun kafin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi ita ta haifa mishi dan shi mai suna Abdullah kuma da shi ake mishi alkunya ana cin shi Abu Abdullah tare da ita suka yi hijira zuwa kasar Habasha wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan Annabi Lutu alaihi salam farkon wanda ya fara yin hijira domin Allah shine Usman dan Affan ya yi hijira dai da iyalansa da komai shi shine Usman dan Affan kuma bayan an yi hijira zuwa garin Madina da shekara biyu lokacin za ta tafi yakin Badar idan sai da Ruqayya sai jinya ta kama ta shi yasa ma sayyidina Usman ya fito zai tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ya tsaya yayin jinyar iyalinsa shi yasa sayyidina Usman bai je yakin Badar ba a ran da aka dawo daga yakin Badar a rannan kuma ta rasu to bayan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai saki aura mishi kanwarta ita ce Ummu Kulsum radiyallahu ta'ala anha kuma dan shi Abdullahi ya rasu a lokacin yana da kamar shekara 6 a duniya a shekara ta 4 bayan hijira sai na Usman radiyallahu anhu ya jibinci lamarin halifancin al'ummar musulmai bayan an shahadantar da sarkin muminai Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu an binne sayyidina Umar ne radiyallahu anhu a farkon watan al-Muharram na wannan shekarar wato shekara ta 24 bayan hijira sannan sai aka yi mubaya'a ga sayyidina Usman radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma ya ci gaba da rike wannan kambu na halifanci har ya zuwa lokacin da Khawarijawa suka tsallaka suka shiga gidan shi suka shahadantar da shi a shekara ta 35 bayan hijira kaga kenan wajen shekara 12 yayi akan kujerar halifanci wannan tarihin duka ingantacce ne yana nan a cikin siyaru alamin nubala na Imam Az-Zahabi juz'i na 1 shafi na 503 sai sharhin wannan hadisin da yace istighfiru li akikum ai is'alu lahu al-maghfirata min Allah ai ku roƙa mishi gafara daga Allah li akikum ga dan uwanku ai akikum fi din ai dan uwanku a cikin addini qala ta'ala a cikin alqur'ani Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa dalle mu'minai dan uwan juna ne sai fadarsa da yace wasalulahu bil tasbit ai ku roƙa mishi tabbatuwa ai bil ijabati ala ma yus'alu anhu ai ku roƙa mishi Allah ya tabbatar da shi ya samu damar bada amsa bisa abinda mala'iku za su tambaye shi akai sai fadarsa da yace fa innahu al'ana yus'alu domin a yanzu nan za a tambayi dan uwan naku ai yas'aluhu al-malakan ai mala'iku ne guda biyu za su tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka ma dinuka meye addininka man nabiyuka waye annabinka hadisi ya tabbata ta hanyar sayyidina al-bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit ay Allah yana tabbatar da wanda suka ba da gaskiya bisa zance matabbaci kala yace nazarat fi azabil qabri annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ayar an sauka da ita ne tana magana akan azabar qabri fa yuqalu law za tambaye mutum mar rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu rabbi Allah sai ce ubangiji na shine Allah wa nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin sa Allah madauki sarki da yace wa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah Allah yana tabbatar da wadanda suka bada gaskiya da zance matabbaci a duniya da kuma lahira zance matabbaci a nan duniya shine samun cikawa da imani zance matabbaci kuma a lahira shine mutum ya samu ya amsa tambayoyin kabari yadda ya kamata wa ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo da sirrin Anas bin Malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idha wudi'a fi qabrihi lalle cewa shi bawa idan aka sanya shi a cikin kabarinsa wata wallahi anhu ashabuhu sannan yan uwansa ko kuma wanda suka binne shi suka juya da baya don su koma gida wa innahu la yasma'u qara'ani alihim alhali a wannan lokacin shi yana jiyowa ma qarar takarmin kafafunsa atahu malakani sai wasu mala'iku guda biyu su zo mishi fa yuqidani sai su tada shi su zaunar da shi a cikin kabarinsa fa yaqulani sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul za su zo mishi da siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hoto sai su ce mishi me ka sani game da wannan mutum da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba za ka ce mishi wannan mutum ba sai daga ce wannan annabi za su tambaye shi su ce mishi me ka sani game da wannan annabi fa amal mu'minu amma mu'mini fa yaqulu sai yace ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu lalle na shaida cewa shi bawan Allah ne kuma manzon sa ne fa yuqalu lahu sai a ce mishi unzur ila maq'adika minan nar kai duba izuwa ga wurin zaman ka na wuta qad abdalaka Allahu bi maq'adan minal janna hakika Allah ya canza maka da shi ya baka wani wurin zama a cikin aljanna fa yarahuma jami'an sai mutun ya gansu gaba ɗayan su zai ga gidan shi na wuta wanda da nan zai shiga da ce bai imani ba ko kuma da ce bai amsa tambayar kabari ba da nan zai shiga sai kuma ya ga gidan shi kuma na aljanna shikenan yana kallo sai ya ga kuma an rufe bangaren wuta din ya daina gani amma gidan shi kuma na aljanna zai ci gaba da gani kuma ni'imomi za su ci gaba da gangaro mishi har zuwa cikin kabarinsa isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda ka ga kabari a duniya to ɗayan biyu ne ba na uku ko dai ya zamto dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna ko kuma ya zamto kwazazzabo ne daga cikin kwazazzaban gidan wuta a'azanallahu ajara har imam qatada ya ce wa zikrana an ambata mana annahu yusahu lahu fi qabrihi 70 zira'an cewa shi mu'mini bayan ya amsa waɗannan tambayoyin ana buɗa masa a cikin kabarinsa tsawon zira'i 70 wai ana zira'i 70 kuwa zira'i 70 fa yana da yawa fa kaga zira'i 70 fa in dai so sai za a auna shi ya kai kusan nan da shagon canan Nasiru Hud kaɗan ne ba zai ke faɗo wani kasa ɗin ko wani zira'i ɗaya to so 70 ko irin kafin nan ne aka ce kaga yanzu nan kaga gaba ɗaya masallacin kaga hudu ne layi hudu ne ko ɗaya biyu uku hudu to a ce yanzu a ƙaro layi 66 a ƙara a bayan wannan ai kaga sahun su ya kai shagon Nasiru tabbas ko ya wuce kaga za a buɗa wa mumini kabarinsa wa yumlawu alaihi khudran ila yawmi yub'asu sanan kuma za a cika masa kabarinsa da korayen abubuwa masu daɗin kallo har zuwa ranar tashi daga kabari hadisin ingantacce ne imam muslim ya rawaito shi kan lambar hadisi na 2870 to kaga wannan ke nuna mana cewa ita lahira ba kamar duniya bace shi lamarin lahira baya tasirantuwa da yanayin girman waje ko fadinsa sannan baya tasirantuwa da lokaci abin da nake nufi shine dubi dai akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda daƙiƙa guda ce ta rige wa ɗayan ku kafin ya rasu sai an mishi tariyar baya wato koda minti guda ne ya rige wa mutum kafin rasuwarsa sai an mishi tariyar baya an nuna mar gaba ɗayan rayuwarsa tun daga farkonta har zuwa wannan lokacin don haka shikenan shi na marin lahira ba ruwansa da lokaci sannan kuma lamarin lahira ba ruwansa da faɗin waje ko ƙanƙantarsa dubi ne ƙabarin mumini da aka ce za a buɗa mishi tsawon zira'i 70 ka sai ga wata makabarta ma gaba ɗayanta ba ta fi zira'i 70 ɗin ba gaba ɗaya ba za a ga a ciki akwai mumini da yawa dan ba kowace makabarta ce za ka tarar ta kai zira'i kamar 100 ko fiye da haka ba kowace ba ce ka kai a nan duniya kana ganin kabarin gashi nan ɗan cikur amma kuma shi wanda ke cikin kabarin yana ganinsa ya kai faɗin yadda aka fara ɗin zira'i 70 nan kuma wani bawan Allah da yake shi Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wa wasu daga cikin bayinsa ya musu kashafi ya nuna musu wani abu don dai ƙara tabbatar da imaninsu akwai bawan Allah da yake fara daga cikin magabata na ga hadisin a cikin a cikin wani littafi na Ibn al-Jawzi yana magana akan wani bawan Allah ya ce akwai lokacin da wani bawan Allah wani abinsa ne ya faɗi a cikin kabari kuma abin kamar amana ne na wasu marayu kuma shi ma yadda zai iya biyan wannan amanar sai ga to abin da ya fi shi ne ya je shi ya ɗauko abin da ya je ya ɗan buɗe haka gefe daidai inda ya san a nan ne abin ya faɗa zai ya ɗauko kawai ce yana leƙawa ciki kawai sai ga wanda ke cikin kabarin kawai sai ya gan shi gashi na tsaye a cikin kabarin sallah yake ya ce kuma ya ga kabarin ya yi faɗi kamar zira'i 70 ɗin nan da aka faɗa a cikin hadisi saboda ka ga abin tabbas ne kuma ila yau lalle ne mutum ya yi kokari ya tabbatarwa da zuciyar shi san Allah da manzansa ya zama ya tabbata a cikin zuciyarka saboda irin wannan ranar wannan abin ba abu ne wanda wai shikenan ka riƙe shi a duniya ka riƙe a duniya shikenan kawai a lahirar ma da an tambaye ka shikenan sai ka faɗa ba kamar yadda mata suke ko karatun wa iza mata al'abdu dan Allah ba a yi mishi masaka bai yi mutum ya rayu a duniya yana aikata abin da ya ga dama shikenan kuma ya sa rai in mala'iku sun zo tambaye shi shikenan ai ya san tambayar ya san amsar shikenan zai ba ba haka bane ai iya kallon mala'ikun ma kadai ya isa mutum ya manta da komai ai ta tilawar dogon cekuru ko ya ce wai ya je wane ne ya aramar izu goma ya je gaidan wai wane ne ya aramar izu goma ya je wajen gwani wane ne ya aramar izu goma shi ne ya je wai za su gasar karatu da wani gwani ya ce ai da ya yi wani rubugin kwami ya ce sai na ji 50 ta zubi ya ce ai da ya yi wata gyara murya ya ce sai na ji sauran mata zubi to ai kamar haka ne ne mutum junan sa wai aikata abin da ya ga dama ai azabar ai tambayar kabari kawai kaza za a tambaye ka sai ka ce kaza to ai wallahi idan mala'ikun nan suka zo iya ganin su kai ya sai firgita mutum ya manta da duk abin da ma ya sani a duniya wala ga dai kawai mutum ya kokari ya tabbatar da kanshi bisa bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sabarwa zuciyar shi shauki da bege da so da girmamawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma matukar mutum ya saki yana jin wani raini a zuciyar shi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wani matsayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Annabi bai kai ba ko kuma a'a muna faɗar mu'jizatu na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin kai ba gaskiya bane ba zai yiwu ba to wallahi mutum zai mutu ba imani kuma zai wahala mutum ya samu damar ma amsa tambayar kabari domin in baka san annabin a nan duniya ka girmama shi ka so shi fiye da yadda kake san kanka ba to ai a wannan ranar ba yanda zaka iya ma gane komai ba abin da mutum zai gane wallahi dai kiyaye wa na bin zubairi annahu sa'ala jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu an garo daga abu zubairi cewa shi ya tambayi sayyidina jabir dan abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma an fatani al-qabri game da masu fitinan nan na kabari wanda za su yi ma tambaya a kabari faqala sai sayyidina jabir yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lallani na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha lalle hakika wannan al'ummar ana jarrabarta a cikin kaburburanta fa idza udkhila al-mu'minu qabrahu idan aka shigar da mu'mini cikin kabarinsa wata walla anhu ashabuhu sai abokanansa suka juya baya suka koma gida jaa malakun shadidul intihar sai wani malaika ya zo mishi mai tsananin tuhuma wato mai tsananin firgitarwa fa yaqulu law sai malaikan ya ce mishi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me ka kasance kana faɗa game da wannan mutumin me ka kasance kana faɗa game da wannan annabin me ka kudirce a ranka game da shi to wannan shine wannan magana da nake faɗa in mutum ya kudirce wani kaskanci yana jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani kaskanci to tabbas a wannan ranar wannan abin zai faɗa amma idan mu'mini ne na gaske ya kasance yana jin girma da martabar annabi sallallahu alaihi wasallam sosai a cikin zuciyar shi ya kankamewa koyi da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fai qulul mu'minu sai wannan mu'minin ya ce aqulu innahu rasulullahi wa abduhu dare ni ina fada cewa shi manzon Allah ne kuma shi bawan Allah ne fai qulul lahul malak sai wannan mala'ikan ya ce mishi unzur ila maq'adika alladhi kana fin nar yi duba zuwa ga wurin zaman ka wanda ya kasance na wuta qad anjaka Allahu minhu Allah ya tsiratar da kai daga gare shi wa abdalaka bi maq'adika alladhi tara minan nari kuma Allah ya canza maka da wannan wurin zaman naka da kake gani din na wuta maq'adika alladhi tara min aljanna wancan wurin zaman naka da kake gani na aljanna fa yarahuma kilahuma sai ya gansu dukkanin su su biyu fa yaqul mu'min sai mu'mini yace da uni ubashir ahli ku kyale ni in koma duniya dan je in yi wa iyalaina albishir cewa ga irin girmamawa da ubangiji na yi mun fa yuqalu lahu sai a ce mishi uskun ka nutsu mana ka nutsu kai hakuri kai zaman ka kwanta wa ammal munafiqu amma munafiki ka ji magana daidai nake yi munafiki shine wanda yake ganin wanda yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gani mutane sun dauka kamar munafircin nan daukar magana ne daga nan ka kai can wannan ba shine munafirci ba sunan shi annamimanci mutane sun dauka munafirci shine wannan ya wuce kai zancen shi wannan ya wuce kai zancen shi wannan sunan shi giba halaye ne daga cikin irin halayen munafikai amma ainihin munafirci bisa ta'arifin alqur'ani shine raina girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin duk munafikan irin zantukan su suna faɗa ko gashin karnin surkan munafikuna wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi law ru'usuhum idan aka ce musu kun aikata zunubi ku zo mu je annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafara sai Allah ya gafarta muku is kada kansu je fa ba za mu je ba ai wallahi ba za mu je ba mutun ne fa kamar mu ba za mu je ba wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun sai gan sun juya baya suna masu girman kai anan dai Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum Allah ya ce ya rasulullahi waɗannan mutanen daidai ne a gun Allah daidai ne a kansu ka nema musu gafara ko kanka nema musu gafara duk ɗaya ne an ka nema musu gafara ma lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin hakika lalle Allah baya ko kuma yana yin azaba ga mutane fasiki me fasikancin nasu sai Allah ya ce humul ladzina yaquluna la tufqu ala alaman inda rasulullahi ta yin fadu shine masu cewa kada ku ciyar da waɗancan da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ku kyale su kai ku daina ba su abincin ku a ta yin fadu yunwa ma sai ta kori su kyale shi sai Allah ya ce musu walillahi khazainu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun Allah ba shi ke da taskokin samai da ƙasai kuma duk abin Allah aina annabi ne amma su munafikai sai dai su ba su fahimta ba su fahimta ba sune kuma wadanda in san raka annabi sallallahu alaihi wasallam wajin yaki sai suna cewa la in rajana ila al madinati wallahi in muka koma garin madina la yukhrijanna al a'azzu minha al azal kuma daukakan gari yan gari sai mun fitar da wadannan makalkantan nan baki suna nufin wai annabi sallallahu alaihi wasallam da sabban shi sai sai Allah ya ba su amsa yace walillahi al izzatu wal rasuli wal mu'minin ai izza buwaya tana ga Allah da manzon sa da kuma mu'mini walakin al munafiqina la ya'lamu sai dai su munafiqai ba za su taba sani ba sani ko ba za su sani ba to naka lalle ne mutum ka guji raina matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine tushen munafurci duk abin da ya tabbata na girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji shi kawai ka girmama shi ka wuce amma mutum ka tsaya wai kai kokarin kare tauhidi wai ba za a ce fi sabilillahi wa rasulihi ba wai makawo in yace a bani na annabi shikenan yayi shirka in jiwa saboda Allah ai ba haka bane kashin duk maganar nan malamai duk sun yi ta al-tafai da dama duk malamai sun riga sun gama da maganar nan ba kuma ma wata magana ce mai hadari ma a imani ba magana ce very simple tunda gashi nan Allah yana faɗa a cikin alqur'ani fi sabilillahi wa rasulihi sayyutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu gashin Allah yana fara Allahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin shi Allah din wanda ake wa tauhidin bi rabbi ba tsakanin shi da manzon nasa falalarsa ya ce falalar Allah da manzon sa hanyar sa ya ce hanyar Allah da manzon sa sabo yace an sabawa Allah da manzon sa wajen biyayya yace abu Allah da manzon sa kuma kai kawai sai ka zo kai dole sai ka wari har da wanda ya bada fatawar wai duk inda ga an rubuta Allahu Muhammadu to wajibi ne ma sai an goge wannan Muhammadu ko a cikin bango kan rubuta kaga an rubuta Allahu Muhammadu wai sai ka goge wai saboda kada wani mai karatu wai ya dauka duka wai sawoyin juna ne in jiwa saboda Allah in jiwa wannan zahafawar wallahi za ta ji yawan mutum cikawa babu imani in a nan duniya baka gane girmansa baka sabarwa da zuciyarka jin girmansa da jin nauyinsa ba wallahi a lahira ma a kabarinka ba abinda za ka iya kuma wannan bayanin ba shi da alaka da wai wace kungiya kake bi ko ma a ina kake ko ma wace kungiya kake bi ko ma a wannan a wace firka kake daga cikin firkar musulunci matakar baka samar wa zuciyarka da jin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wallahi mutum zai yi mutuwa ta wulakanci kuma ya zo shi a lahirar ma ya kare a banza tushen imani shine girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addinin gaba ɗaya kamar yadda Malam Aminu Daurawa ya faɗa a cikin wani azansa addinin nan namu na musulunci gaba ɗayan sa an gina shi ne akan girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da ka ji zuciyarka tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gani wallahi tallahi baka da imani to da ka yan gwa mu su annabi sallallahu alaihi wasallam mu girmama shi mu kambama shi ba mu da tamkar shi duk abin da muka sani na Allah shi ya sanar da mu ai ba mu san Allah ba sai ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to wa amma munafiq wa ma shi munafiqi fa yuqadu idza tawalla anhu ahluhu malaikun suna zaunar da shi a cikin kabarinsa bayan iyalan sun juya baya daga gare shi fa yuqalu lahu sai a ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kanka ce kana faɗa game da wannan annabin fa yaqulu sai ya ce la adri ban sani ba aqulu ma yaqulu an-nas ni kawai ina faɗar irin abin da mutane ke faɗa ne fa yuqalu lahu sai malaikun su ce mishi la daraita ai dama baka sani din ba tunda baka gane girman shi a duniya ba to anan ma mun san ba za ka iya gane girman shi ba hadha maq'aduka alladhi kana laka min aljannati to wannan abin da kake gani din nan wurin zaman ka ne na cikin gidan aljanna wanda da anan zaka zauna a aljanna qad ubdilta makanahu maq'adaka min annar an canza maka a maimakon sa an baka wurin zaman ka din nan na wuta wanda kake gani cikin sai a bude mishi wata taga cikin kabarin sai zama azaba da garwashi da macizai irin na cikin makwancinsa na gidan jahannama yana gangarowa cikin kabarinsa qala jabirun sayyidina jabir yace fa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yub'asu kullu 'abdin fil qabri ala ma mata. Ana tashin kowanne bawa ne a cikin kabarinsa bisa abin da ya mutu akai. Al mu'minu ala imanihi, mu'min za ta tashi ne a bisa imaninsa cikakke. Wanda kuma imanin nan kamar yadda na faɗa a baya shine jin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan kadaita ubangiji ka ji girman annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal munafiqu shi kuma munafiqi ala nifaqi, bisa wannan munafarcin nashi na raina matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan za a tashi shi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن كان ودك سيدنا أبو هريرة الله يدل شيء قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلي من ذا صلى الله عليه وسلم يجي إذا قبر الميت أو قال أهدكم يجي إذن أكبني مما تشيككم شواء إذن أكبني إذن شكمكم أتاه ملكان أسودان سيوى سمع لأيكون زوم شواء نسكي بقى يولك أزرق آني ما سجا جاين إدام وقوم ما سشوء آين sufufi yuqalu la ahadi ma ana cewa ɗayan cikin su al-munkaru wal akharu ɗayan kuma ana kiran shi an-nakiru fa yuqulani sai su ce mishi ma kunta taqulu fi hadhar rajul me ka kasance kana kudircewa a ranka game da wannan annabi fa yuqulu sai yace ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasulu ai irin abin da kasance yana faɗa a duniya shine shi wannan bawan Allah ne kuma manzon sa ne أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ينافع أروانا فيقولاني سيما لا يقول بيان سيامشي قد كنا نعلم أنك تقول هذا أي من قسم شيدا أي دام من سن قسم شي كان أفع أروانا واتو كاقود شوانا أرانك. ثم يفصه له في قبره سبعون زراعا في سبعين سيابو ديمشي قبرنسا أيال وتامر قبرنسا إذا ما زراعي سبعين هقون داما قبدا بايا tuko ina zira'i sabai suma yunawwaru lahu fihi san sai kuma hassa ka mishi a cikin kabarin nasa suma yuqalu lahu san sai a ce mishi nam kwanta kai bacci bai yuqulu sai yace arji'u ila ahli fa akhbiruhum ai zan koma zuwa ga iyare na dan ba su labarin wannan abin farin ciki da ya same ni fa yuqulani sai mala'ikun su ce mishi nam kwanta kai bacci kana matal arusi kai bacci irin an baccin nan na ango alladhi la yuqizuhu illa ahabbu ahlihi ilayhi idan baccin na ango wanda babu mai tashin sa daga bacci sai mafi soyuwa daga cikin iyalansa zuwa gare shi kasan kana matsayin ango kam kana bacci waye sai zai tashi ka kaga sai dai ko ita amaryar ta tashi ko kuma wani da cikin wanka ko waye ko yazo aka ce maka wani ne yake sallama to in ba wanda kake jin nauyi mai zaka yi ce aje a ce mishi bacci kake ba mai tashin ka sai wanda yake mami soyuwa gare ka hatta ya ba'athahu Allahu min madja'ihi zalika je kwanta yi tabbacin sa har zuwa lokacin da Allah zai tashe shi daga wannan kwanciyar tashi daga wannan makwancin nashi wa in kana munafiqan idan kuma bawan ya kasance munafiki ne qala in ta umma laifin sa tambaye shi sai ya ce samitun nasa yaquluna naji ne mutane suna fadar wani abu fa qultu mislahu yana sai na faɗi irin shi la adri amma ban san menene ba fa ya kula ni sai su ce mishi arkuna na anamu annaka ta kula zalik ai da mun kasance mun san wannan shine abin da ke cikin zuciyarka fa yuqalu lil ardi sai a gaya wa ƙasa ta'imi alaihi sai yake ƙasa ki taro gare shi batal ta'imu alaihi sai ƙasa ta tattaro gare shi fatamtarifu fiha adla'uhu har sai wato kashin haƙarƙarinsa ta shige cikin junanta sai haƙarƙarin dama ya shige cikin haƙarƙarin hagu kamar dai yadda in ka saka yatsin hannunka ka shigar da na hagu a cikin na dama to sai haƙarƙarinsa ya zama kamar haka fala yazalu fiha mu'azzaban ba zai gushe ba yana cikin kabarinsa ana azabtar da shi ataya asahu Allahu min mazjihi zalik asirana da Allah zai tashi shi daga wannan makwancin nashi Allah ya kiyaye. Wannan hadisin yana karantar da mu cewa isyi babul istighfar lil mayyiti inda dafnihi. Muhimmancin a tsaya a nemawa mamaci gafara yayin da aka binne shi. Wa su'alit tasbiti lahu inda su'al. Da kuma roƙa mishi Allah ya tabbatar da shi yayin amsa tambayoyi. kaga anan ba a ware cewa ga irin addu'ar da ake yi ba ko ba a ware cewa addu'ar nan a tsaye ake ko a zauna ba shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a tsaye yake tsayawa amma kaga ba a hana cewa kuma ka zauna a zauna ba ko ka tsuguna a tsugune kai mamma cin addu'a wannan duka ba abu ne hananne ba sai dai su sahabbai da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba jan'i suke yi ba yana ce a karanta kaza to ba haka suke yi ba kowa daga hannu yake masa addu'a shi ne ya kama hanya yi gaba haka yake wannan shine sunna abu nabi kuma da hadisin ya garanta da mu annal muslimina ikhwa cewa su musulmai fa ƴan uwan juna ne tabbar uwa ɗaya uba ɗaya abu nawa kuma shine fi dalilun ala azabil qabr a cikin wannan hadisin akwai hujja bisa tabbatuwar cewa akwai azabar kabari kuma azabar kabari gaskiya ce akwai ta annan zamu tsaya saboda yanayin lokaci amma san abin da muka karanta shi daidai Allah shi ba mu ladan sa wannan wai kuskure Allah shi yafe mana baki da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan mu Falastinawa waɗanda suke famar gubzi yaki a cikin wannan sati tsakanin su da Yahudawan Isra'ila Allah ka ba su nasara Allah ka dora su akan su Allah ka ba su kariya Allah ka makantar da zukatan waɗannan arnan Isra'ila Allah ka toshe basirarsu Allah ka hada su da abin da yafi karfin su duk wanda duk wata ƙasa da za ta shigo don ta taimaka musu Allah ka hada su da bala'in da yafi karfin ta
amin
Allah ka dora musulunci akan kafirci
amin
Allah ka kare jama'ar musulmi a duk inda suke
amin
albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
tana musulma tambaya ce akan shi shedan yana cikin malaikun da ko yana cikin ne shi da mun yi ne da ake tambaya na zo mu karanta zan mi ka tambaya
insha Allah mi tambaya yana tambaya wai shi shedan mala'ika ne ko kuwa a cikin aljannu yake shi shedan gaskiyar magana ba a cikin mala'iku yake ba a cikin aljannu yake shi shedan dalili kuma shine su mala'iku a cikin alqur'ani Allah ya ce mana la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su sabawa Allah bisa duk abin da ya umarce su da shi suna aikatawa to amma shi shedan a cikin alqur'ani Allah ya ga mana cewa shi mai sabo ne Ubangijin shi ya umarce shi da yawa annabi Adam alayhi salam sujada sai ya ce a'a ba zai ba wannan yana nuna cewa shi ba mala'ika ba ne sannan su mala'iku ba sa ci ba sa sha shi ko shedan yana ci yana sha kamar da ya zo a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan yana ci ne da hannunsa na hagu ko duk wanda ya zo cin abinci bai yi bismillah ba shedan zai zo su ci tare kaga shi kenan shedan shi yana ci yana sha mala'iku kuma ba sa ci ba sa sha abu na gaba kuma shine mala'iku ba sa haihuwa shi kuma shedan yana haihuwa hujja ita ce ayar alqur'ani inda Allah ya ce a fatattakizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu shi yanzu kwa riki shedan da shi da zuri'arsa a matsayin masoya ba ni ba alhali kuma su makiyan ku ne abokan gaba ne gare ku kaga wannan duka hujjoji ne dake nuna cewa dalle shi shedan ba mala'ika bane yawa ba mala'ika bane kwarai da gaske wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين